وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد ينقوى منا تيجونا ممنا دا الله سبحانه وتعالى يبدأ منا ونرانا لما كداو كراتو نا تفسير القرآن ميجرما دا بيان مانون آيو ينسى أولنا مسلاتنا الخلفاء الراشدون بكي كان تيتن الفال الله a garin Ajeje jihar Lagos. Yau muna 11 ga watan 5 2019 miladiya, kuma yau 6 ga watan Ramadana shekara ta 1440. Wannan kuma shine darasin mu na farko a tafsirin mu da ƴan uwa mata. Yau in Allah ya so ya yadda zamu tashi Suratu Saba, Suratu Saba'i. Ana rubuta ta da sin da ba, sai da alifin kuma ai masa alhamza a kansa. Saba'i, kuma kalmar Saba'in ta zo a wuri biyu a cikin Alkur'ani. Ta zo a so ɗaya a cikin wannan sura laƙad kana li Saba'in, ta kuma zo so ɗaya a cikin Suratu An-Namli waje ituka min Saba'i. Shi kuma Saba'in gari ne wanda yake a ƙasar Yemen, wanda a nan ne aka taɓa yin wata sarauniya wadda mulkinta ya bunƙasa har aka kawo Annabi Sulaiman labarinta. Shi kuma ya tura alhudhuda da wasiƙa zuwa gare ta, ƙarshe ya ce ta zo da ita da mutanenta kuma su zo a matsayin musulmai, wacce ake ce mata Malikatu Saba, wanda garin da Turanci yanzu ana ce mata Sheba. Ita kuma sarauniya ana ce mata Queen of Sheba, wanda garin yana cikin ƙasar Yemen har izuwa yanzu kuma yana nan. Amma da yake wata masarauta ce sananniya, kingdom kenan shine masarauta, kusan tana da wani tarihi da daɗe wanda yanzu ba lokacin yin tarihin bane. Ita wannan sura, Suratu Saba'i, ita ce sura ta 34 a cikin surorin Alkur'ani 111, an faro lissafi ta sama, wadda ita ce ke tsakanin Suratul Ahzabi a samanta kenan, da kuma a ƙasanta Suratul Fatir. Amma a yanayin sauka kuma ta sauka ne bayan Suratul Luqman alayhi salam. An saukar da ita a Makka a bisa magana mafi inganci ta malamai, tana da ayoyi wato 54. An buɗe ta da alhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
نعم. الله يتي الحمد لله دكان كراري دا يبو دا جنجنا دا قوليا سنتبتا دا الله. واي الله ان الذي له ما في السماوات واند دا ابن دا يكي تكين سما نملا يكو دا الجنتين da rana da wata da taurari da duk wani abu da ka sani a sama na sani. Wa ma fil ardi, kuma duk abin da yake ƙasa cikin abubuwan da ake iya gani da abubuwan da sai dai a ji ma'anarsu, abubuwan da ake gani kamar duwatsu da tekuna, jam'in teku da fulotai da gidaddaji da gonaki da mutanen da ke cikin gonakin da ma'adanai da mulki ma wanda shi ba ganinsa ake ba sai dai a ji shi, to dinna Allah ne. Wannan Allahn kirari ya tabbata a gare shi, yabo ya tabbata a gare shi, godiya da jinjina sun tabbata a gare shi. Walahu alhamdu fil akhirati, kuma a ƙarshe ma a lahira godiyar da yabon da kirarin sun tabbata a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda aka gode masa a duniya saboda da farko da ƙarshe din nasa ne. wa huwa al-hakim, kuma shine kwararre gwani a cikin aikin sa, wanda duk abin da ya akwai hikima, al-khabir wanda yake masani, ya san ciki da bai din halittun sa a duniya, kuma ya san makomansu a lahira, kuma zai ba su labarin abin da ya faru da su a duniya. Na'am, ya alam.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
يعلم ما يلج في الأرض يا سن أبن ديكي شغا تشكين كسا wanda yake saukowa daga sama kamar ruwa, wanda in aka saukar yana ratsawa ya shiga cikin ƙasa, to duk dogon ruwan da ya shiga ƙasa Allah ya san shi, ya kuma san ma'adanai na ƙasa, abin da ke cikin su na tama da ƙarafa da tagulla da sundus da alharir da duk wani abu da kasancewa sai an tsaga ƙasa da gold da zinariya da kunkurin zinari, da abin da ke ƙasa Allah ya san da shi. Kuna yanzu sai an zo an saka instrument a zo a auna a ji shin akwai ma'adanai a nan ko babu. Wa ma yakhruju minha, kuma ya san abin da yake fitowa daga ƙasa, kamar tsirrai na shukoki da ake yi ko shuke-shuke, ya san kuma abin da yake fitowa daga ƙasa ɗin na dabbobi kamar tsuntsuntsi da kuma halittun da su kuma a can ƙarƙashin ƙasa suke, da kuma ruwa da yake dutse yake fashewa ruwa ya dinga bulbulowa daga ƙasa, duk dugo ɗaya Allah ya san shi. Wa ma yanzilu minas sama'i, Allah ya san dukkan abin da yake sauka daga sama na ruwa da ƙanƙara da raɓa da cida, ita ce farankwatsa da ake yi tsawa, da arzikin da yake saukowa, arzikin da yake saukowa da mala'iku da littattafan da aka saukar, kai hatta kaddara da take saukowa, destiny da take saukowa daga sama Allah ya sani. Wa ma ya'rju fiha, kuma Allah yana sane da abin da yake tashi daga ƙasa ya sama cikin ayyukan bayi wanda kullun ake dauka ake kai su sama, da mala'ikun da suke tashi daga ƙasa zuwa sama domin safar ayyuka, da kuma in sun cika sakon Ubangiji a ƙasa, da hayaki da tiriri da suke tashi daga ƙasa su yi sama. Wa huwa, shi Allah nan da muka gode masa muke masa kirari, Ar-Rahim, shi ne wanda yake mai jin kai ga bayansa, ya tanadar musu sakamako mai kyau da hutu na dindindin idan suka bi shi a duniya. Al-Ghafur, kuma sannan Allah mai rangwame ne da gafara, ya yarda cewa in sun yi laifi in sun nema zai gafarta musu. Wannan ayoyin guda biyu suna gaya mana sifofin Allah, musamman sifar mulki da sifar iko da kuma sifar ilimi. To amma kafin nan a Quranic time, abinda muke cewa da Larabci ulumul Quran, kimiyyar Al-Qur'ani, akwai wasu abubuwa muhimmai da ya kamata musulmi ya sani game da Al-Qur'ani. Daga ciki alhamdulillahi, akwai ayu surori biyar da dukkansu suka fara da alhamdulillahi rabbil alamin, ko suka fara da alhamdulillahi godiya ga Allah. Sura ta farko ita ce suratul Fatiha, sura ta farko ita ce suratul Fatiha.
الحمد لله رب العالمين.
فكن جي سورة الفاتحة تفارى الحمد لله رب العالمين. سورة تبيت في سورة الأنعام.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
Wannan sura ta uku ita ce suratul Kahfi.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
يقوم سورة هدو يتشي سورة سبعي
يتشي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
سورة تبير يتشي سورة فاطر
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
وين سنة سورة الله يقول يسد الحمد لله. Sannan kuma akwai surori uku da Allah subhanahu wa ta'ala duka ya rufe su da alhamdulillah. Wayannan surori da ya rufe su da alhamdulillah sun hadar da sura ta farko ita ce suratu Saffati. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين.
هذه سورة تبي إيش سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى يكتب قل آمنوا به.
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
ويقولون سبحان ربنا
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولا تجهر
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا
وقل الحمد
لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
كن ذا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا في آية تكرشي وقل الحمد لله في آية تكرشي أتكين سورة الزمر لألا يتي وثيق الذين اتقوا ربهم
وترى الملائكة
وفرادك
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي وعد صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وإن سروري شنغدا ديار ننغدا أكم wayannan sun fara da alhamdulillah wayannan kuma sun rufe da alhamdulillah. To kuma game da godiya ga Allah a cikin alqur'ani wannan abu ne da kusan ko ina ba za ka yi doguwar tafiya ba sai ka game da godiya ga Allah. To idan mun tashi fassara alhamdu godiya, kawai godiya muke cewa wanda shi kuma bahaushe bahaushe in yace maka godiya abin da yake nufi shine ka zo ka faɗi wasu kalmomi wanda duk wanda aka faɗa wasu zai ji dadi kuma zai so su amma zaka faɗe su ne ga wanda yayi maka wani abu na bajinta haka ne ko misali kamar mutumin da ya baka kyauta sai ka zo ka ce na faji dadin wannan kyauta da ka ban to idan ya gamu da wani sai ce ai dazuwanta ta zo ta yi min me godiya wannan magana da ka faɗa cewa na ji dadi ai zaka faranta masa rai ko ka zo ka ce to Allah ya saka maka da alkhairi ubangiji Allah ya baka abin da kake so sako ya iso sai ce ai dazu na gamu da wancan ta yi min me godiya wannan ba ita ce godiya ba ina so mu haɗu mu dinga tadabburin alqur'ani kun san me tadabburi shine abin da bature yake cewa contemplating pondering ka dinga kawo abin a ranka kana auna shi da yau da gobe kamar equation ne in aka baka shi sai ka tsaya kai tunani tukuna kaga ta ina zaka bullo masa to haka shi ma alqur'ani ba wai haka kawai ka karanta shi ko ka zo tafsiri kawai ka ji shi ka gama ba to amma alhamdu gaskiya ma'anarta ta huce godiya ta fi karfin godiya kawai bal godiya ɗaya daga cikin ma'anar ce ana ganewa ƴan uwa akwai abin da bahaushe yake cewa kirari menene kirari shine zuwa ka faɗi sifofin wanda kake yi wa kirarin tare da ziga shi da kambama shi ko ba haka bane ka faɗi sifofin wanda kake yi wa kirarin tare da ziga shi da kuma kambama shi misali gyaɗa ba mun san gyaɗa ba mecece gyaɗa wani abu ne da yake fitowa wanda ake akan yi amfani da shi ana ci ko kuma ana yin miya ana yin wasu abubuwa to mi wa gyaɗa kirari shine mafaɗi wata sifarta tare da wasa ta da kwarzanta ta sai mu ce gyaɗa mai sihiri ka ɗauka ka ga ɗaya ka ɓare ka ga biyu ka murza ka ga huɗu ka tauna ka ji garɗi ka haɗe ka ji daɗi wannan sunansa kirari to amma shi kirari bambancinsa da godiya ita godiya idan ka yi wa wanda bai maka komai ba shi kansa zai zargin anya ko ba kare na shi ba ko kuma dai ko kana masa gatse ne kamar yanzu ɗanki ne kawai sai kika ga yana ɓanna sai ka ce Allah saka maka da alheri shi kansa dai ai ya fahimci bai cancanci wannan kalmar ba za ka ga ya kama kansa to amma gyaɗa ita wani taimako ta yi maka da kake mata wannan kirari to bambanci tsakanin kirari da godiya shi kirari ko ba a yi maka komai ba in dai abin ya cancanci kirarin ana yi masa a garin nan naku na Lagos ba ana yi masa kirari ba ana ce mata cinkus ɗakin tsumma makarinki sai an dawo sannan a shi kirari ba dole ne ya kunshi zunzurutun yabo ba ta yi kirari ya kunshi wata kalma ce ma mara kyau amma dai dole ta kunshi ko jarumta ko wata ma'ana wacce dole dai wanda aka yi kirarin ya fifici wancan ɗayan da ba a yi masa wannan kirarin ba misali za ka ji mutum yana cewa sai ni kwakur-kwakur noman kan dutse babu yabanya bale ba tashin kura ni kwakur-kwakur nake noman kan dutse kowa ya san yadda ake noma a kan dutse duk wanda ya ce zai yi noma a kan dutse ba ruwansa da kura amma kuma noman zai fito to wai abin da ɗan tauri yake nufi ko mafarauci in ya faɗi haka shi ya fi ƙarfin wani ya zo kansa ya ce zai ma asiri ko zai hau kansa ko zai gama da shi in dai magana ta jarumta ce da kansa an ƙare kaga ai anan a ciki akwai siffanta kansa da wani abu mara kyau amma domin ya isa zuwa ga wata ma'ana da zai fifici sa'ansa ko ko kuma in yana so ya nuna maka cewa shi namiji ne karo da shi sai maza sai ce maka sai ni ku diddukun barkono iyakacin mace gwiwa. Duk da cewa wannan kaga ya dan kunshi wani wata yar kalma haka yasasshiya, amma dai suna fadarsa domin su nuna cewa su fa ba su annan mata bane, don a cikin maza ma akwai mata. Wannan sunansa kirani, kamar gambu mai waƙar barayi da yake cewa lokacin da aka kashe inuwa dan mata, lokacin da inuwa dan madacci ya kashe a tudu tsoho, da malam jakada dan shi yafi sanin wannan waƙar. Gambu ya ce da na daga shi ni ce masa tsoho na gaya ma sai ni hitilar sharri mijin kullu gamba da iska bai kashewa, sai ni fitilar sharri. Fitilar sharri iska ba ta kashe fitilar sharri, duk bala'in iska ba za ta kashe fitilar sharri ba, saboda shi ita fitilar sharri a ba irin kowace fitila ba ce. To amma daga baya da aka yi hira da gambu sai ce ai abin da nake nufi da kace da nace fitilar sharri, abin da nake nufi shine shi sharri a cikin duhu yake, sai an haska fitila ake gane shi. Ya ce duk duniyar Hausa ba wanda ya isa ya je ya samu barawo ya ce kai barawo, ko ya nuna wa mutane barawo ya ce sai ni kadai, ni kadai ne zan je in tadda barawo a kofar gidansa, kuma in masa waka duniya ta san barawo ne don ta yi taka tsantsan da shi. Amma a nan ya yabi kansa kenan ko? Akan yabi abu da wata gwaggwaɓar sifa, akan yi kirari kai da wata gwaggwaɓar sifa wacce take a zahirinta kamar yasasshiya ce, amma kuma ana so a isa zuwa ga wani abu. ‘Yan uwa kun gane me ya kirari? Kuma zai iya zama kirari ne da abu mai kyau. Kamar a ce ni jeji nake ba a min kyauri sai dai mahaukacin kafinta. Kamar yadda wani yake yana yaban wani shehinsa a waka sai yake ce masa kogi mai shayar da duniya, kogi mai shayar da duniya, tauraro adan samaniya, haske maganin duhun duniya. Kaga wannan ne sunansa kirari. Yanzu mun gane bambanci tsakanin godiya da kirari. To akwai na uku shine yabo. Shi kuma yabo shine ambatan sifofin wanda ake yabo din tare da nuna ƙauna gare shi da girmama shi. Bambancin yabo da kirari ɗan kaɗan ne. Shi yabo tsantsan soyayya ce da ƙauna take sawa ai, amma kirari ko ba ka san abu za ka iya masa kirari ko ba haka ba ne? Ai wa yake son faɗa ne? Amma akwai faɗan da ake wa kirari a ce turnuƙu kenan, faɗan iblisai. Ka san iblisai in suna faɗa kai ka san dai faɗan ba zai kyau ba, to sai a ce turnuƙu faɗan iblisai. Menene ƙarashin? Haga wannan sunansa kirari. To amma yabo shi ne ka zo ka faɗi sifofin mai yabon kuma tare da nuna ƙaunarsa. Kamar Rabi Usman Baba Allah ya gafarta masa, ya rasu shekaran jiya, da zai yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yabo zan gun in yabo gun dan dangin nan Muhammadu mai kyan siffan nan, in yabo gun dan dangin nan Muhammadu mai kyan siffan nan, kamar sa dai an kare kenan har abada ba za a kuma ba. To wannan kaga yabo sunansa. Duk wanda aka ce wa dan dangi ba an faɗi wata siffarsa mai kyau ba? Muhammadu mai kyan siffan nan, Annabi Muhammad wanda yake kyakkyawa. Duk sanda ka ji mutum ya ce wane kyakkyawa ne, to yana son wane, domin ka je ka tambayi kishiyar da take da kishiya kyakkyawa, ka sha labari ka ce ya kuwa kishiyar ki ko tana da kyau, tace sai dai ƙatan goshi, ko tace to ina amfanin kyan da kuma akwai kaza, ba dai za ta faɗa ba, ke kika ga kyan ke za ki faɗa. To amma duk sanda ka ji mutum ya ce abu yana da kyau, gaskiya yana son sa, dan in kar kar yana shanshan takalmi to dauka zai. Shi yasa aka ce, aka tambayi wani, aka ce masa menene kyau, ya ce kyau shine so. To aka ce Muhammadu mai kyan siffan nan, kamar sa dai an kare kenan har abada ba za a kuma ba, sallallahu alaihi wasallama. yake cewa haske daga Allah Rabba Muhammadu babba dan babba baban babba jikan babba mai matsayin da ba za ya gushe ba sanin ka sai dai Allah Rabba wannan ba yabo bane yace yake cewa a dan kyawun Yusufu mataye an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye yace amma dukkan Yusufa ba boye boye bai furabin ka agun kyawu ba sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ƴaƴan Adam dukkan mu Muhammadu shine fitilar mu shi ɗaya ƙwal shike haska mu ba wanda zaka gani a cikin mu da rana in ba yayi inuwa ba duk da cewa wannan magana ce da take buƙatar akan leta ta fuskar aqida da kuma ta fuskar dalili amma dai abin nake so in ga muku shine wato yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da yawa yakan yabi matarsa saboda tana da wasu sifofi na yabo sai da na Aliyu Allah ya kare da a garin shi yazo ya tarar da matarsa tana aswaki sai ya kallo shiryarsa sai ta burge shi sai yake cewa hazita ya udal araki bi saghriha amma khifta minni ya araku araka gaskiya ka taba ya kai wannan karan aswaki da ka shiga inda shiryarta take baka tsoro ya kai aswaki in ganka ga kanin a wajen da ba mai zuwa sai ni yace walau kunta min ahli alqitali qataltuka da a ce kai irin waɗanda ake yaƙa ne wallahi da sai na kashe ka fa ma faza minni ya siwa ku siwa ka ba wanda ya more min ya cuce ni kuma ya ci nasara kuma dole ina ganin sa in kyale shi in ba kai ba ya kai aswaki anan me yayi mata ya banta yi Antarat ibn Shaddad yana cikin rintsin yaki yace amma idan takobi ta wurga aka daga takobi yace kawai sai hango kallin takobin ya kama da wushir yau abla da yake yabo to ɗan uwa yanzu na kawo mana kalmomi nawa hudu ko godiya da yabo da kirari da kuma me godiya da yabo da kirari to mu ƙara da kalma ɗaya shine jinjina ita kuma jinjina shine a wasa abu tare da tabbatar masa abin da ya cancanta a tabbatar masa ba shine jinjina ba irin yadda ake wa sarakuna da yadda ake yi wa manya-manyan mutane wannan kalmomin guda hudu duk wanda kaga an yi wasu zai iya zama daidai zai iya zama kuma kuskure amma banda Ubangiji subhanahu wataala wanda shi duk ya cancance su yanzu da za mu bude kofar yi wa Allah kirari wanda duk kuma kirarin da muka yi wa Allah baya sashe a ciki yanzu misali da ake cewa Lagos cinkus ɗakin tsumma duk duniya Lagos ta fi ko ina zama cinkus akwai garuruwan da watakila in ka je Karachi a India ka tarar da matsatsata ta fita Lagos watakila in ka je a Shenzhen a China ka tarar da kila ta fi Lagos cakuduwa amma shi Allah shi kadai ne wanda ba shi da abin da yake wato yake da abin da ba mai irinsa misali bari mu dan gwada muku kirarin da ya tabbata ga Ubangiji shi kadai ne ba shi da takwara tunda kuke kun taba jin wani sunansa Allah bayan Allah babu wannan bai sai zama kirari ba dan Allah shi kadai ne Ubangiji subhanahu wataala ba shi da gaba abinda ake nufi ba wanda ya san gabansa subhanahu wataala a magana an ce ba wanda ya san gabanka mana ba wani abu ɗaya da za a ɗauka a ce dole sai shi ne haka kake Allah ya tsirar da Annabi Musa da ruwa kuma ya halakar da Fir'auna da sam ruwan shine yake halittar sababi na tsira kuma ya maida wannan sababin tsiran ya zama shine sababin halaka Allah yana raya al'umma da girgije da hadari kuma da hadarin ya halakar da Samudawa da Adawa shi kadai ne wanda in ya rara ko ka in kana so ka tsira wajensa zakai shine wanda akwai shi a lokacin da babu akwai, kuma yake nan sanda akwai akwai lokacin da zai zama ba akwai, kuma shi kadai zai saura. Shine ya halicce ku ya ba ku wurin zama, kuma shine zai karar da ku ya gaje wurin zama. Shine wanda idan ya fada maganar sa daidai take, wanda shi daya ne kwal tal jal, ba shi da na biyu, wanda shi kadai ne wanda yake daga mamman ilimi, yake daga mamman ji, yake daga mamman gani, yake daga mamman sani, wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki mai girma da daukaka, shi kadai ne in ya cika baki ya dace ya cika bakin, kuma so nawa ma yana cika bakin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azizun zuntiqam, shine mabuwayi wanda yake wandara, zuntiqam wanda yake ya iya dankar wanda ya sa a gaba. Allah shi kadai yake gori, kuma a sallama masa ya ise ya gorin. Allah yace alam naj'al lahu aynayn, mutum ba mu muka bashi idanuwa guda biyu ba, wa lisanan muka bashi harshe, wa shafatayn muka bashi labba guda biyu, wanda in bayan Allah duk wanda ya goranta maka bai kyauta ba. Yanzu ko mijinki ne yazo ya zaunar da ke yace ki kula fa hasadaki na baki, na saman miki gidan zama, na baki abinci, ni fa na taimaki iyayenki fa, mahaifinki fa, har maka na kai shi, sai ki ce to dama duk kayi min ne dan ka goranta min. Amma Allah ku da ya ce mana ba mu muka yi muku kaza ba, ba mu muka yi muku kaza ba, mu ce a gaishe ku sa Allah, sai mu jinjina wa Allah madaukakin sarki. Wannan kadan kenan daga cikin kirari na Ubangiji. Allah shine mai tarin mala'iku, wanda saman sa a cike take tabda mala'iku, inda zaka je sama ba zai kansi kwata kwata, ba inda zaka samu ka dora koda tafin kafarka guda daya, mala'iku sun cika ta tab. Allah shine yace idan za ku yi girman kai ko ku yi homa ba za ku yi min ibada ba, mala'ikun da suke wurin sa sun ishe shi kawai. Akwai mala'ikan da tunda aka halicce shi sujada yake bai dago ba, inda sujada za ta amfanar da Allah taka ba za ta amfanar da shi ba, da waccan kadai ta ishe shi. Akwai mala'ikan da tunda aka halicce shi ruku'u yayi, inda ruku'u Allah yake so da baya bukatar naka kawai, da wai zai so ruku'u dan ya amfanar da shi, mala'iku sun ishe shi. Wanda idan ka rena abu sai Allah ya sa shi ya zama sababin halakarka, numurudu da ya rena sauro sai Allah ya sa sauro ne ya halakar da shi, ya zo ya shiga hancinsa ya tafiye 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 dinga buga kansa har ya mutu. Sannan idan muka zo yaban Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne sarkin da ka saba masa kuma ya taimake ka, shi ne sarkin da ba ruwansa da wani CGPA a ce wai abinda ka fara da shi za ka cika, a'a sai mutum ya ta dirkaniyarsa da hayaniyarsa a duniya, amma jab da mutuwarsa in ya tuba sai Allah ya cika masa da imani kuma ya shigar da shi aljanna. Shi ne mai kirkin da ba kamarsa, dan halakin da ba kamarsa, mana ne halatti. Shi ne za ka shiga rintsi kai tunanin zai tserar da kai, a lokacin da kai tunanin a lokacin zai ce ai ina nan, sai ya tserar da kai. Shi ne wanda zaka saba masa a yau, gobe kuma ka ne zaka saba masa a jiya, yau kuma ka nemi tallafin sa, kawai abin da yake so ka yadda jiya ka saba masa kuma baka yi daidai ba, kuma ka yadda cewa shine mai taimakon ka a yau sai ya taimake ka. Shine wanda in yace zan maka to sai ya maka, idan kuma ya ga dama yace ba wanda ya ise ya maka to ba wanda ya ise ya maka. In ya so ka ka zama dan lele, in ya kika in duniya za ta taru ta so ka so ba zai taba amfanar da kai ba. Shine mai wuta mai aljanna, shi kadai ne zai dau rayuwarka ko ya baka rayuwa, arziki nasa ne shi yake bayarwa, shi kadai ne azabarsa take a bar tsoro, duk azabar da ba ta Allah ba tana da iyaka, ta Allah ce kadai in ya ga dama ya maka azaba da talauci, in ya ga dama ya maka azaba da rashin lafiya, in ya ga dama ya maka azaba da kuncin zuciya, in ya ga dama ya maka azaba da baka mahassada da makiya, in ya ga dama kuma ya baka kariya ba wani talauci ko wata cuta ko makiya da mahassada da za su cutar da kai, kaga yaban Allah kenan ko. shine ya halicci miciji ya sa masa dafi, ya halicci kunama ya sa mata kai, ya halicci zuma ya mai da kashinta ya zama abin sha, yayin da bayan ita duk wani abu in yayi kashi kyamarsa ake yi. Amma kashin zuma sai Allah ya gwada mana, tunda shi yake halitta, to shi kansa kashin akwai sanda yake da amfani. Shi yasa Bahaushe da yace ba nagari a kashi banda na zuma, amma dan na zuma nagari ne. Amma bayan na zuma kuwa harka haka take. In ya ga dama sai halicci cuta a cikin magani, ya halicci magani a cikin cuta. Allah kenan. Wani bawan Allah ya ce wallahi ya dade yana fama da jamban ciki, ulcer, har an fidda rai da shi a gidansu, duk inda ake kai mutum an kai shi. Ya ce sai a cikin garin Kano akwai wata kasuwa da ake kiranta Adakawa. Sai aka ce masa akwai wata mata tana nan ta kusa shekara 100 ko ta yi shekara 100 tana bada magani. Ya ce saboda tashin hankali ya tafi kawai, ni da Malam Abba aka ba mu labarin nan, ya tafi wajen matan nan mai magani. Ya ce babu maganin jamban ciki na maganin ulsa. Ta ce me ulsa yaro? Ya ce jamban ciki. Ta ce to jamban ciki za ka ce? Ya ce kawai. Ta ce za ka iya kuwa? Ya ce sai ta ɗauko masa kashin shanu kuma ta yi masa bayani na sirrin maganin. Ta ce masa saboda saniya tana cin kaza da kaza da kaza, ta gaya masa. Ya ce wallahi tun da ya jika ina jin, ya ce mana shekara kusan 10 kenan bai ƙara sanin mai ulsa ba, kuma bayan ya yi kusan irin wannan shekarun yana fama. Yanzu yaushe za ka kawo mutum kashi ka ce ya jika ya sha? To amma Allah ya ga dama a cikin ya halicci maganin. Wani labari da wani malami ya bayar ya bani mamaki. Wani bawan Allah ne ya mutu. Mutuwa kuma ba a Najeriya ba, a Saudiya. Kun san a Najeriya da yawa ana binne wasu ba su mutu ba, saboda an mutu ya mutu ba a tafiya asibiti, ba a aunawa. Yanzu nan kuna lafiya da mutum in an jima sai a ce ya mutu, kuma sai a je a binne shi. Kaga kafin ka ce me wannan tsakanin yana da lafiya da rai da an je an binne shi magana awa ɗaya ake yi. Yayin da su a ƙasashen da suka ci gaba sai an kawo takarda daga asibiti cewa an auna duk abubuwan da ke da jikinsa, an tabbatar da cewa sun mutu. Tunda ana iya mutuwa a ƙwaƙwalwa, ƙwaƙwalwa ta daina aiki amma zuciya tana bugawa, kuma ita ma ba kowa ne zai iya gane bugawarta ba sai masani. To shi wannan ba Allah ya mutu, aka ɗauke shi aka je asibiti aka auna komai da komai, asibiti suka ba da takarda, don sai da takardar za a yi wanka abin nan mutum. An kawo shi wurin wankan, an ɗora shi a kan teburin da ake yin wanka. Mai wankan ya saka safarsa haka, yana tara ruwan hannunsa a jikin ruwan domin ya ji ruwan ya yi daidai da yadda za a yi wankan. To yana ɗan ɗauko ruwan haka ya ɗan fara ya watsawa a jikin mutumin, kawai sai mutumin ya zabura. Yana zabura shi ko mai wankan sai ya tsorata, sai zuciyarsa ta buga sai ya faɗi. A ranar mutumin ya tashi wanda ya mutu, a ranar shi kuma mai wankan ya mutu. Likita wa yake ba shi ikon ceto rayuwar mara lafiya? Allah ne kadai. Matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara. Mai bada maganin ya mutu, wanda ake bawa maganin ya mutu, wanda ya yi maganin ya mutu, wanda ya siyar da maganin ya mutu, wanda ya je siyo maganin ya mutu. Allah kadai shi ne kadai yake halittar rayuwa, kuma shi kadai ne rayayyen sarki wanda mutuwa ba za ta cin masa ba. Yaro akwai ka, ka san akwai ka, na'am akwai ka, kamar akwai domin akwai ka, ka san akwai da, ba akwai da babu kai. Allahu ɗai, Allahu ɗai, Allahu ɗai, Allahu ɗai. Wannan baiti yana birge ni, duk da cikin waƙar akwai abubuwan da ban yarda da su ba. Ta Malam Nasiru Kabara ya ce yaro akwai ka. In ya ce yaro ba wai lallai sai mai ƙaramin shekaru ba, duk wanda ma yake buƙatar ya san Allah a nan ya zama yaro. Ka san akwai ka, ka san fa kai rayayye ne. Na'am akwai ka, kamar akwai, kamar yadda ka san akwai Allah, kai ma fa yadda ka san akwai ka, to akwai Allah. Domin akwai ka, ka san akwai da, ba akwai da babu kai. To wannan mai akwai ɗin wanda yake akwai shi, wanda kuma shi yayi akwai ɗin, ya kamata ka san akwai abin da ya mai da shi haka, ko kuma akwai abin da shi ne hakikanin sa da yasa ya zama ka Allah ne kai wanda sai dai ka bar shi a yadda yake baka yi saka san shi a yadda yake ba iya yadda ya so ka san shi kawai haka zaka san shi shi kadai ne ku duba ku ga kabari dan mitsitsin wuri ne amma Allah zai tsaye da kotu da mala'iku a ciki da komai da komai da gudumar su inji Bahaushe yace wala kiri da komai da komai a cikin kabarin da ko taku ɗaya ba a yadda a bar mutum da shi a rufe shi ruf amma kuma Allah ya tashe shi mala'ikun su tashe shi zaune ka rasa yaya za a yi wai buɗe kabarin ake koyaye Allahu a'lam mu dai ya sanar da mu kuma mun yi imani mun yarda shine na farko wanda ba farawa yayi ba na ƙarshe wanda ƙarewa ba za ta cin masa ba shine bayyananne wanda ba a ganin sa boyayye wanda ba fa kuwa yayi ba shine Allah da ya tokar sama da ƙasa ya hana su hadewa kuma kaga babu wani abu da ya rike sama da ƙasan illa ikon sa kawai tsaye da sama tsaya a haka ta tsaya yace da ƙasa tsaya a haka ta tsaya yace da duniya zama haka ta zama innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shine sarkin da yake kula da jariri a cikin mahaifiyarsa bal ma shi ya halicci jaririn kaga ba wanda yake kula da shi sai Allah amma sai kaga wani jaririn ya rayu lafiya a cikin mahaifiyarsa amma da ya da hannun iyayen sai ya mutu kuma sakacin su ne ya janyo ya mutu saboda an kasa handling din sa gashi a ciki ba likitoci anan kuma ga pediatrics a zo a taru da komai kuma yaron ya mutu kuma aka bincika sai aga sakacin su ne amma san da yake san a wajen Allah lafiya lau inji baka tsine ke yan uwa wannan yabo kenan ga Allah subhanahu wata'ala godiya gare shi da yayi mu kyawawa ka je cikin buri ka ga burrai ka ga budurwar buri wacce tafi kowacce kyau ita ce sarauniyar kyan burrai ka ɗauko ta da wacce tafi kowa muni a cikin mutane sai ka ga da wannan za ta shiga cikin burrai ai kuma da za su ce wannan mala'ika ce ta faɗo daga sama saboda tsabagen kyanta ko ba haka ba ne kaga duk kyawun biri kowane iri ne sai ga wata yar jela tirit a jikinsa muka mutane sai Allah ya ɓoye mana jelar ba a ganinta tana can cikin ƙashin mu a ƙindigiri tsakiyar ƙindigirin mutum ku duba baki irin na kare duk kyawun jikin kare amma bakinsa hakkun ne ka duba saniya Allah ya yi ta malam a turɓi na ranta a ɓace wa kurar wasa wata dabbar dukkanta kuma Allah ya yi ta ƙazama kuma duk inda dabba take ba ta yadda za ta rufe al'aurarta da tsaraicinta ba amma mu kuma sai ka gan mu tsaf tsaf sai ran da muka ga dama mu buɗe tsaraicin namu sai mu buɗe amma kullum a rufe muke a katange a asirce don Allah wannan ba baiwa ce da Allah ya mana ba wannan idan ka wannan kenan da za kuma ka ɗauki abubuwa na kimiyya na rayuwar mu ta dan adam ku duba ku gani da Allah ya mana zuciya saboda muhimmancin ta sai bata a tsakankanin kasusuwa aka bata wani tsaro da kariya sai aka sanya mata wakilai aka sa mata ido domin ya dinga gano mata abubuwa ita kuma tana fassarawa shi yasa ai ba ido ne yake gani ba zuciya ce take gani innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ya sanya maka hanci ya zama wakilin zuciya ne akan sansano mata duk wani abu randa Allah ya toshe maka hanci ka shiga uku ka lalata Allah ya sanya mana harshe ya zama wakilin zuciya wajen ɗanɗano saboda muhimmancin sa da Allah ya ga dama kawai sai ya zama abincin ya dinga shiga jikinmu kamar yadda iska take shiga ba tare da mun yi testing ba to amma sai Allah ya kaddara abincin ma kana da option sai ka yi testing idan mun yi awa ɗaya a nuna mu sa'an nan kuma wato ainihin Allah sai ya sanya mana a fata ta zama akwai senso a jikinta wanda da za mu zo magana fata kawai da irin yadda Allah ya shimfiɗa mana fata da yadda take da me yasa aka samu ta hannu ta zama fara ta jiki kuma take baka yadda yake ta kafarka take very hard wanda duk wani takalmi na duniya yana tsidewa yana kokewa amma fatan nan ta kafa saboda tsaro da Allah ya bata bata kokewa bata tsidewa za ka yi mamaki ka ɗauki miyar da take jikin harshe harshe ya fi komai muhimmanci a jikinka amma baka sani ba sai Allah ya shi nama ne tsantsa kuma Allah ya shi a can cikin baki ya bashi kariya da hakora ya masa shimfida mai santsi a ƙasa ya bashi wani rufi a sama mai santsi kuma ya shi flexible zai iya juyawa hagu da dama zaka iya rolling din sa zaka iya nade shi zaka iya yadda kaga dama kuma Allah ya masa wasu kofofi wasu famfuna da rijiyoyi da suke bashi ruwa wanda sai dai ka ji shi a jike kawai baka san yaushe ake masa ban ruwa ba ya sanya masa enzymes ya sanya masa alflematis zawqiya wanda adadin su ya kai 95,000 wanda su Allah ya tarwatsa a cikin harshen suke bambanta tsakanin zaki da daci da bauri da yami da menene abubuwan dandano wanda da zaka dauki abin zaki ka sashi a wurin tsami ba zaka ji zakin ba sai dai in tsamin yana da alaka da zaki daci a can ciki ake jin daci a can kirjin harshe da zaka dauki abu mai daci ka sashi a cikin harshe ba zaka ji dacin ba amma kuma duk harshe ne kuma yasa harshe ya zama extra sensitive organ wato wani abu ne wanda yake a shirye yake yanzu da an zo an ce da yaro buɗe bakin ka aka to mai da alawan madara ko da wani nama kafin bakin ya gama budewa yau ya cika bakin sai ka ji bahaushe ya ce yau na har ya tsinke Allah mun gode maka da kai mana haka Allah ya bamu kunne amma fa wannan ba shine kunnan ba wannan fatar kunne ce shi dodon kunnan yana can ciki wanda da Allah zai fito mana da dodon kunnan da iska an ta taba shi shikenan sai mu zama kurane ku tambayi kurma yana jin dadin rayuwarsa kamar da muke jin dadin rayuwarmu ya bamu murya magana daban murya daban da kwakwalwar da take ita ce take creating magana da muryar da ita take voicing din magana da kuma maganar da ita ke pushing din voice din duka daban-daban ne a ciki Allah ya bamu tumullar huhu ta taimaka mana wajen turo iska ya bamu makwallato da tantanin makwallatan wajen sarrafa harafan don a iya bambanta tsakanin harafi kaza da harafi kaza in ana magana da Chinese Bahaushe baya ji in ana magana da Hausa dan China baya ji in ana magana da English watakila ba Faransa baya ji in ana magana da Faransanci ba wanda ya iya English baya ji Allah ya mu mutane daban-daban wasu dogaye wasu gajeru wasu masu kaushin dabi'a wasu masu saukin dabi'a da Allah ya mu duka masu saukin dabi'a to da ba abin da zai yi daidai da Allah ya mu duka masu kaushin dabi'a duka babu abin da zai yi daidai to amma wannan sarkin gaba ɗaya abin da yace mana mu gode masa mu yabe shi mu masa kirari to ita godiya ta alhamdu tana yiwa ne a baka sai fa kai da baki domin haka kawai ba za ka zo ka zauna Allah ya halice ka baka taɓa furta yabo da godiya gare shi ba kuma za ka yi ta a zuci shi ne ka yi appreciating cewa ka gode da Allah ya yi ka a haka sa'an nan kuma ka zo a aikace ka yi masa irin abin da wanda ya maka hakan haka yake so misali mijinki ya siya miki mota ya kai ki makaranta ya biya miki kuɗin registration ya gina miki gida na gani na faɗa ya ajiye miki dukkan wani abu na kayan halatu kika ce ba kya son kishi ya ce na ji na gani ki zauna ke kadai amma sai ya ce miki dan Allah baya son abincin safensa ya wuce karfe 7 kuma yana so kullun da rana ki dinga masa abinci ana kai masa office kawai iya abin da yake so kenan iya abincinsa kawai bai ce ki wanke mai kaya ba bai ce ki raka shi kasuwa ku nemi kudin tare ba duk abin da yake so ke kuma zai miki dan Allah sai ki gaza yi masa sai wata ta ce gaskiya ni karfe 7 ya min sauri ni ban tashi daga bacci ba kafin lokacin dan Allah wannan ta zama mai godiya ta zama ba ta da godiya to wallahi almasalul a'la duk wannan tarin abubuwan da Allah ya mana kawai abin da yake so mu dinga gode masa mu dinga yin sallah mu zama masu gaskiya kuma ma karshe duk abubuwan da yace ni din zai ga amfanin nasu gare mu yake dawowa to shi yasa da aka tashi cewa da Allah ya tashi addressing din wannan godiyar sai ya kawo ta with definite article ya ce alhamdu shi yasa ko da English in za a fassara sai ka ji ba a cewa praises ko ba a cewa praise sai a ce all the praises kuma ni na fi son a kawo shi a jan'i akan a ce all the praise saboda aka ce praises turanci ba shi da yalwar da zai iya kunsar kirari da yabo da jinjina da godiya. Yawanci Bature in yace maka godiya shine thank, to da haka shi yasa takaita ma'anar alhamdu ne a fassara ta da thank, a ce all the thank. A thank ko kuma thank tana nufin ashkur, godiya. Amma praising kuma yana nufin yabo din, kuma yana nufin jin dadin abu. Mu kuma da Hausa sai mu ce yabo da jinjina da godiya da kirari. To in ka faɗa ka shine ka ce alhamdu. Allah yana son yabo, yana son godiya, yana son kirari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda ya kai Allah son kirari. Shi yasa yayi wa kansa kirari, yayi wa kansa. Allah ya ce rafi'ud darajati zul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma talaq yawmahum barizuna la yakhfa ala Allah minhum shay'un liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Allah kenan ranar da zai tara dukkan masu sarauta ya ce yau waye sai ce yana da mulki, kowa zai yi shiru. Sai an yi shiru da kansa, sai ya amsa ce lillahi al-wahid wahid al-qahhar. Yau mulki yana ga Allah wanda yake shine al-wahid, daya daya wanda ba shi da na biyu. Al-qahhar wanda yake buwaye gagar, misali wanda yafi karfin kowa. Ku duba karfin adawa, sai da suka ce man ashaddu minna quwwa. Amma Allah subhanahu wata'ala ya ce
awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun.
Allah ya ce su ba su san cewa wanda ya halicce su ya fi su karfin karfi ba. Ku duba samudawa, haka Allah subhanahu wata'ala ya yi su, haka suke shiga da technology su fafa duwatsu, amma haka Allah ya halakar da su. Yan uwa, bayani akan godiya ga Allah subhanahu wata'ala yana da tsayi, amma dole sai ka furta a baka. Wajibi ne mu sanar da ƴaƴanmu Allah. Yaro tun yana shekara ɗaya biyu in ya iya magana a gaya mai waye Allah, a hankali da irin language ɗin yaro. Ku gaya wa yaro cewa Allah fa shine ya halicce mu, tun ma bai san me ya halitta ba yaron. A gaya masu cewa ruwan nan fa da yake zuwa daga sama fa Allah ne yake sauko da shi. Wani zai ce ai yaro sai ya banna. Na taɓa gaya wa yaro na ce masa kaga ruwan nan na sama Allah ne yake saukan mana da shi. Sai ya ce to abi Allah baya jikewa in yana saukar da ruwan? Na ce masa baya jikewa. Na ce ai baya jikewa shi. To a lokacin sai ya mamaki, ya sauko da ruwa kuma bai jike ba. Sai ya ce ai ruwan nasa ne. A hankali yara, in kana gwada musu irin wannan, in ya shirman gyara masa. Na taɓa ku labarin yaro na ya ce min na zo zan kai su makaranta a hanya, sai to na kwambi ban kai su da kaina ba, ina sawa a je a ɗauko su a kai su. To shi ya fi so in kai su in dawo da su. Saboda wata ran in wanda zai je ya ɗauko su bai tafi da mota ba, sai sun yi trekking zuwa waje. Sai ya ce waye zai zo ya ɗauke mu yau? Sai na ce Allah ne zai ɗauke. Waye zai dawo da mu gida? Na ce Allah ne zai dawo da ku gida. Shi a tunaninsa to wata ran dai wane ne yake zuwa? In ya zo, in mai mota ya zo tun daga kofar makaranta suke shiga, amma in mara mota ya zo sai an zo waje. Sai ya ce Allah yana da mota? Sai na ce masa ai duk motocin mu Allah ne ya ba mu. Kuma har yanzu gashi yanzu ya girma, in ana faɗa sai ta dariya. Ya tuno a lokacin bai san Allah ba. To sai kun san Allah, kun san yadda za ku sanar da ƴaƴanku Allah. Idan mutum yana ɓanna, in aka gaya masa waye Allah, wataƙila zai daina ɓanna. A iyaka sanar da mutum Allah kaɗai ya isa tauhid, ka cika ma'anar tauhidinka. To kuma sai ka yarda a ranka, a zuciyarka. Yawanci za ku ga rashin sanin waye Allah ya sa ake saɓa wa Allah. Kuma rashin sanin waye Allah yakan sa mutum ya ɗebe tsammani cewa Allah ba zai gafarta masa ba. Ku fa duba matar Abu Sufyan, Hindu, sawa ta yi fa aka ɗauko mata hantar Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sai da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka da idansa. Ta tattauna hantar ta ce mun rama abin da aka yi mana. Amma rana ɗaya kuma ta zo ta musulunta, kuma manzon Allah ya yarda da musuluncinta. Allah ne ya turo ta ta musulunta, kuma ya so ta da alheri ya sa ta musulunta, aka manta da duk wancan abin da ta yi. kai hantawa ka tattauna mutun ne ya kashe mutun 99 fa amma Allah ya kaddara masa tuba yazo tuba malamin yace ba za ka iya tuba ba yace to kai ne na darin ya sare masa kai a san da yazo tuban ma bai gama ma saranda ba kuma daga baya tafi ya samu wani yace ya tuba kuma ya tuba ya mutu ya zama musulmi ko Fir'auna da ya rusuna da Allah ya karbi tubansa to ƴan uwa ita wannan godiya tana da muhimmanci sosai daga cikin muhimmancin ta a gurguje an ce mun saura ƴan mintuna a muhimmancin godiya na farko ga dan adam shine wato tsallake maganganun malamai game da abubuwan da suke fada akwai maganganu da yawa na su al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama da su Abu Hilal al-Askari akan abin da ya shafi ma'anar godiya din da Imam al-Baghawi amma duka na markade suna tace su a cikin magana na daya ita wannan godiyar da kake ganin ta duk wanda ya saba da ita a baka yake jin ta a zuci to zai samu kaunar Allah kamar da ya tabbata a cikin hadisin Samurata ibn Jundub Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul kalami ila Allah arba'u duk wata magana da zakai wacce Allah ya fi so magana hudu ce na daya subhanallahi na biyu walhamdulillah na uku wala ilaha illa Allah na hudu wallahu akbar la yadurruka bi ayyatihunna bada'ta in ka fara da subhanallahi ka zo walhamdulillah in ka fara da walhamdulillah ka zo subhanallahi in ka fara da wallahu akbar in duka daya ne Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi saboda haka ƴan uwa ku yawaita subhanallahi walhamdulillah inda gaba ɗaya raka ware rayuwarka ka ce kullun awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko minti 50 kawai zaka yi ta subhanallahi walhamdulillah to zaka tarawa kanka abubuwa na alheri da yawa a wajen Allah abu na biyu wato daga cikin falalar ita wannan godiya ga Allah kana yi Allah zai gafarta maka zunubinka kuma Allah zai azurta ka kuma zaka samu rahamar Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi wata rana wani bakauye ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko ya mun wani abu na alheri sai manzo Allah yace ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu wallahu akbar sai manzo Allah ya kirga hudu a hannunsa sai mutumin ya jira subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar sai ya dawo ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya murmushi sai ya ce wato wannan mutumin da yake cikin talauci yayi tunani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa idan ka ce subhanallahi Allah sai ya ce kai gaskiya in ka ce alhamdulillah sai ya ce kai gaskiya in ka ce la ilaha illa Allah sai ka ce Allah ya ce kai gaskiya in ka ce Allahu akbar sai Allah ya ce kai gaskiya in ka ce Allah ka gafarta min sai Allah ya ce na gafarta maka in ka ce Allah ka yi min rahama sai ya ce na yi maka in ka ce Allah ka bani arziki sai ya ce na baka haraka in kana son ka yi wata addu'a Allah ya biya to ka dinga sanya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar an karbo daga sai wannan hadisin wato ainihin a hadisi ne ingantacce Imam al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib an karbo daga sayyidina Ali Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala uallimuka bi kalimatin ko in koya maka wasu kalmomi ne idza qultahunna in ka fade su ghafara Allah laka Allah zai gafarta maka sai yace ka koya min ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce la ilaha illallah al-aliyyul azim لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وانا كوباشي أكيبنك أنك لازم تقولنا عبد أزاد ألا يا ياي مكا سنن إذا الرواية أيا بيسو كبا إذا أكا دنجا كرن تسوى الحمد لله سبحان الله سيألا يسو كدروا كمرد يتبتا a hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa manzo Allah sama yana cewa innakum shakawtum jadaba diyarikum kun zo kun kawo mun kukan cewa an samu fari ko fako a garuruwan ku, kuma Allah ya jinkirta ruwan sama, lokaci ya zo amma ruwa bai zo ba, to Allah ya umarce ni ko Allah ya umarce ku kuma ku yi addu'a kuma yi muku alƙawarin cewa zai amsa muku. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث وجعلنا وجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وأنا أتمنى الدعاء أقويبه دياغ الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يانونا من الشواء. الحمد لله كان إليك تشم في تشير الدعاء kamar da yake cikin hadisin Jabir wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah sama ce mafificin zikiri shine la ilaha illallah, mafificiyar addu'a kuma ita ce alhamdulillah, kuma tana taimakawa mutum Allah ya yafe masa zunubansa. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah sama yake cewa duk wanda yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wannan kadai tana sawa a kankare masa zunubansa. Ana kankare wa mutum zunubansa, kamar yadda ka san bishiya tana girgiza ta watsar da busassun ganyayyaki. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito cewa la'an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ni in faɗo ɗannan kalmomin shi ya fiye mini fiye da abin da rana ta fito a kansa, koma menene. Sannan kuma ita subhanallahi walhamdulillahi na tsayawa a matsayin sadaka ga wanda ba shi da kuɗin da zai bayar da sadaka, ko wanda ya bada kuɗin sadakar kuma wani ma ya bayar yake so ya huta wanda ya bayar ɗin. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Zarr al-Ghifari, Allah ya kare da a gare shi, na Imam Muslim, manzo Allah sama lokacin da talakawan sahabbai suka kame kara cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri, a cikin manzo Allah ya ce aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiquna ma tasaddaquna, kuma ai Allah ya sa muku abin da za ku yi sadaka da shi. A cikin yace inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin, cewa alhamdulillahi ma in ka fade ta shi ma wai sadaka ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma wato fadin alhamdulillahi yana sanyawa kyawawan ayyuka su dinga tsurowa a cikin ayyukan mutum, kamar yadda yake cewa hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah sama yake cewa Allah ya zabi a cikin magana, Allah ya zabi maganganu guda hudu, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Duk wanda ya ce subhanallahi za a rubuta masa lada 20, za a kankare masa zunubai 20, wanda ya ce Allahu akbar shi ma haka, wanda ya ce la ilaha illallah shi ma haka, wanda ya ce alhamdulillahi rabbil alamina ya fada har zuci, to za a rubuta masa lada 30, a kuma kankare masa zunubai 30. Sannan kuma fadin alhamdulillahi yana sanyawa mutum ya samu wato a dasa masa bishiya a aljanna, kamar yadda yake cewa hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah sama yake cewa bari in gaya maka abin da shine iri da ake sanyawa mutum bishiya a aljanna, shine ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, kana fada haka za a dasa maka bishiya a cikin aljanna da kowace kalma ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi da ka fada. To da sauran dai abubuwa masu yawa wanda ana nuna min cewa lokaci yayi, wanda suke karkashin godiya ga Allah, da wannan sai zanto alhamdulillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji, allazi lahu ma fis samawati wal ma fil ardi, wanda duk abin da ke sammai da kasai nasa ne, huwa lahu alhamdu fil akhirati, kuma yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata a gare shi a lahira saboda cikar kamalarsa, wa huwa alhakimul khabir, kuma shine mai hikima gwani kwararre, subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai, Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.